Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau muna ranar Juma'a 12 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda ta zo daidai da 22 ga watan 3 shekara ta 2024. Za mu ci gaba da karatu a wannan zawiya, zawiya Sheikh Salihu Musa malami da ke nan tudun Nufawa, Kaduna. Muna cikin suratul Jasiyati, za mu tashi aya ta 21. Malam Sani Musa malami shi zai jabaki, Sheikh Khadir Abdullahi Maraya shi ne zai mana fassara. Akramakumullah, bismillah.
A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. دليل سوكر ونن آية آية za ta nuna mana cewa a halin rayuwa da a lokacin mutuwa da ma bayan mutuwa babu yadda za a yi muminai su yi daidai da waɗanda ba su yi imani ba. Babu yadda za a yi ya zamana abinda za a ba waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai a matsayin sakamako yayi daidai da abin da za a ba waɗanda suka yi imani amma sun yi miyagun ayyuka. Shine abin da ayar za ta karantar da mu. Domin su kafirai suna zaton cewa a ranar lahira ya zamana an ba su abu daidai da waɗanda suka yi imani. To shine Allah yake gaya mana a nan cewa haka ba zai yi ba. Dalilin saukar ayar, akwai wata rana a garin Makka, akwai mushrikai guda uku, wato Shaybah ibn Rabi'a da Uqbah ibn Rabi'a da Al-Walid ibn Uqbah. Su ukun nan sai suka cewa Sayyidina Ali karamallahu wajahu da Sayyidina Hamza da Abu Ubaida ibn al-Jarrah to su muminai ne su uku, amma a game da rayuwar duniya ba su damu da ita ba, ba su da abin duniya. Su kuma wayancan kafirai ne suna da abin duniya sosai. To sai kafiran da na faɗa guda ukun nan, Uqbah ibn Rabi'a, Shaybah ibn Rabi'a da Al-Walid ibn Uqbah, sai suka ce wa Sayyidina Ali da Sayyidina Hamza da Sayyidina Abu Ubaida, ai abinda kuke faɗa cewa in an je lahira akwai sakamako wanda suka yi imani za su ji daɗi, za su samu rahama, to har in abin gaskiya ne, to ai mu ko lahirar ma aka je za mu fi ku morewa. Domin a nan duniya halinmu ya fi naku kyau, dan haka ma a lahira halinmu zai fi naku kyau. To sai Allah ya saukar da wannan aya. wannan istifhami ne na inkari hamza din nan am din nan am hasibal ladina tarahu sayyiati ba haka ba waɗanda suka aikata mummunan ayyuka wato am hasibal ladina tarahul a'mala sayyiati ne sai aka shafe mausufin wato al'amal sai aka bar siffa a wurin as-sayyi'at wato ba haka ba waɗanda suka aikata ayyuka mummuna sun yi zaton anna ja'alahum kallazina amanu wa amilus salihat mu sanya su su zamana a wajen sakamako kamar waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai wato suwaye suka aikata miyagun ayyuka miyagun ayyuka shirka bautar wani sauran saban Allah suwaye anan ta hanyar sababin nuzuli sune mutum ukun nan Ukbatu ibn Rabi'a Shaybatu ibn Rabi'a da Al-Walid ibn Uqba annaj'alahum kallazina amanu wa amilus salihati suwaye kuma waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai sune Sayyidina Ali Sayyidina Hamza da Sayyidina Abu Ubaida ta hanyar lura da sababin nuzuli menene ijtaraha ijtaraha a larabci ma'ana ya aikata fi'ili ne muta'addi wato aiki ne wanda yake neman karɓo yana neman wanda zai karɓa aikin shi amma duk inda a larabci aka yi aiki da ijtaraha to zaka ga abinda zai zo gaba sharri ne wato mutum ya aikata abu mara kyau shine sai ya amfani da ijtaraha misali a iya cewa ijtaraha zamba mana ya aikata zunubi amma ba za a iya cewa a larabci ba ijtaraha alkhaira ya aikata alheri ba zai yi ba amma ishtaraha ma'anarsa fa'ala sai dai bambanci in ka ji ishtaraha ina maimaitawa to zaka ga abinda zai zama maqulin bihi din sharri ne abu ne ba mai kyau ba ba haka ba waɗanda suka aikata ayyuka munana sun yi zato anna ja'alahum cewa musanya su a wajen sakamako kallazina amanu sun zamana kamar waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka na ƙwarai sawa'an mahayahum wa mamatuhum mahayahum ya zamana cewa rayuwarsu wato rayuwar waɗanda suka yi imani kafirai suna zaton wai rayuwarsu ta zama kamar rayuwar waɗanda suka yi imani wa mamatuhum sawa'an wato mutuwarsu ma mutuwar kafirai ta zama na tayi daidai da mutuwar muminai waɗanda suka yi aiki na ƙwarai nan istifhami ne inkari ma'ana wannan ba zai yi ba me yake nuna haka shine faɗin Allah a gaba cewa sa'a ma ya hukumun wannan abin da suke hukunci yayi muni baka yi imani ba baka yadda akwai Allah ba gunki kake bautawa kana aikata duk wani sako sannan ka yi tunani cewa rayuwarka ta yi daidai da rayuwar wanda ya yi imani yake aiki na ƙwarai baka yi imani ba baka yadda in ka mutu ma za a tashe ka ba sannan kuma ka rika tunani cewa mutuwarka ta yi daidai da mutuwar wanda ya yi imani wanda ya yi aiki na ƙwarai wannan ba zai yi wannan mummunan hukunci ne idan ka ɗauki rayuwar shi wanda ya yi imani ya yi aiki na ƙwarai rayuwarsa na cike da albishir ne rayuwarsa na cike da yi wa Allah ɗa'a rayuwarsa na cike da farantawa Ubangiji shi kuma wanda bai imani ba rayuwarsa cike take da shirka, rayuwarsa cike take da yin abinda Allah baya so. To kaga wannan rayuwa ba za su taba yin daidai ba kenan. Sannan idan aka yi magana wajen mutuwa, shi wanda ya imani ya aiki na kwarai, idan ya zo mutuwa mala'iku za su dinga faɗa mishi maganganu masu daɗi, masu daɗi, a nuna mishi abin nan da manzon Allah ya taka ya mi iraji da shi, a cire ran bai ma sani ba. In har zai ji zafi wajen cire rai, shi ne kamar yadda ake cire gashi daga kulli, a ce kamar an yi kullun koko ko kullun kunu ko kullun kosai, gashi ya fada a kama a zare haka. To in wannan kulli ya ji zafi, to mumini zai ji zafi kenan wajen cire mishi rai. Innal ladhina qalu rabbana Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzlan min ghafurir rahim. Abinda malaiku za su dinga gaya mai kenan muminin an zo karban ran shi, suna cewa innal ladhina qalu rabbana Allahu summa istaqamu, lalle waɗanda suka ce ubangiji, lalle shine ubangijinmu, Allah shine ubangijinmu, summa istaqamu, sannan suka tsaya akan haka. In sun zo mutuwa, tatanazzalu alaihimul malaika, malaiku za su dinga sassako musu, suna zuwa wurin mai rasuwar Allah ta kafu, suna cewa kada ku ji tsoro, kada ku ji tsoro. Maganar abinda ake faɗa din nan na fitar rai da haduwa da azaba da kwanciyar kabari, kai ba ruwanka kakka ji tsoro, komai naka cikin ni'ima ne. Wala tazan, kuma kakkui bakin ciki, maganar zaka bar yaya kanana, zaka bar mata, zaka bar yan uwa, zaka bar duniya, kakkai bakin ciki, Allah zai kula da su. Wala tazan wa amshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kuma ku yi albishir da aljannan nan da kuka kasance ana muku alƙawari. Sai a mai magana aljanna, sai a dauke ran bai sani ba, yana cikin jin dadi. Wannan mumini kenan wanda ya aiki na kwarai. Shi fa kafiri wajen mutuwa, walau tara iz zalimuna fi gamaratil mauti wal mala'ikatu basidu aidihim akhriju anfusakum alyawma tujzauna azabal huni al-aya. Al-Qur'an ya ce ya Rasulullahi, walau tara iz zalimuna fi gamaratil mauti, da zaka ga lokacin da azzalime suke cikin magagin mutuwa, wal mala'ikatu basidu aidihim, mala'iku sun shimfida musu hannunsu suna dukan su, suna akhriju anfusakum, ku fitar da ranku ku bamu, fitar ka bamu. To babu shakka da kaga abu wanda yake na firgici. To wannan mutuwar kafirai kenan. Da haka da kafiri da mumini a wajen sakamako ba za su taba zama daidai ba, rayuwar ba za ta taba zama daidai ba, mutuwar ba za ta taba zama daidai ba. Sannan in an je lahira haka ma al'amarin yake, ba za a yi daidai ba, wannan yana cikin azaba, wannan yana cikin rahama. Duk da yake a nan duniya akan sami wanda yake kafiri, kila ma bai yadda akwai Allah ba, amma ya fi mumini mai aiki na kwarai lafiya, ya fi mumini mai aiki na kwarai abin duniya, ya fi mumini mai aiki na kwarai hankali a harkar rayuwar duniya, ana samun wannan. Amma dan wanda yake bai imani da Allah ba, bai wa Allah da'a, ya fi mumini mai aiki na kwarai abin hannu a nan duniya, to bai nuna cewa kaman a tunanin wayancan kafirai mushrikai ba na garin Makka, bai nuna cewa wannan kafiri zai zamana ya fi mumini jin daɗi a lahira ba. yanzu misali duk sanda aka bincike waye yafi kudi a duniya a yanzu zaka samu ba mumini bane. Yanzu misali daga watan nan da muke ciki watan Maris 5 ga wata, wanda yafi kudi a duniya, wanda ya zama ya ku kowa kudi a duniya, shine wani mutumin America wanda ake kiran shi Jeff Bezos. Yana da dukiya ta kai dala America biliyan 200. Idan ka dauki cewa dala daya yana daidai da naira Nigeria 1,400, to Jeff Bezos yana da kudi a naira Nigeria 1,280,000,000,000. Yadda za ka san wannan mutum yana da kudi, kasafin kudin Nigeria gaba daya wanda majalisar dattijai ta amince da shi ta zartar shine naira 1,028,477,681. Wannan shine kasafin kudin Najeriya, bai ma kai ko 1,029,000,000,000 ba. To kama bayar cewa Najeriya ta yi kasafin kudi na 1,030,000,000,000, to wannan mutumin zai iya lissafa 1,030,000,000,000 ya bayar, ya ce ku je ku kashe a budget din naku, sannan ya zamana yana da ragowar naira 1,250,000,000. Jeff Bezos wannan ba mumini bane. Amma yanzu zaka sami waliyin Allah ko naira 10 bai da ita, saboda haka abinda ya dubi su Shaibatu ibn Rabi'a kenan, suka ga suna da kuɗi, su Sayyidina Ali ba kuɗi, ba su damu da duniya ba, sai suka ce to in gaskiya ne ma za a tayar da alkiyama kuma aiwa mutane hukunci, wannan a bashi rahama, wannan a bashi azaba, to mun an je lahira ma mun fi ku, tunda mun fi ku jin daɗi, mun fi ku abin hannu a nan duniya. A'udhu billah, shine Allah yake musu raddi a nan wurin. Na'am.
Wa khalaqa Allahu as-samawati wal arda bil haqq wa litujzi kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun.
Wa khalaqa Allahu as-samawati wal arda bil haqqi wa litujzi kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Allah yace wa khalaqa Allahu as-samawati, Allah ya halicci sammai, wato sammai din nan guda bakwai, shi ya kage su, ba ya gani bane a wani guri ya kwaifaya, sannan kuma babu wanda ya taimaka masa daidai da kwayar zarra mutumin ya halitta, ko abin halitta ya halitta a sama ko a ƙasa, komai ka gani Allah ne ya halitta. Wal arda kuma ya halicci ƙasa, ƙasai guda bakwai, shi ma ƙasar nan da kake gani Ubangiji shi kadai ya halicce ta, babu wanda ya taimaka masa, kuma ba wai ya taba gani a wani guri bane ya kwaikwaya, a'a shi ne ya kage halittar, ba halittar ya kage ta. Bilhaki kuma ya halicci sammai da ƙasar ne bilhaki, wato saboda wani al'amari na gaskiya. Menene wannan al'amari na gaskiya? Nuna cewa akwai shi, domin wannan halitta ta sama, kamar yadda muke faɗa a kullum, ba ita ta yi kanta ba, kuma babu wani abu da za ka ga akwai shi face wani abu ne ya yi shi. to wannan sama da abubuwan da ke cikin ta kamar rana kamar taurari kamar wata to wayannan abubuwan ba su halicci kansu ba kuma har yau din nan da muke magana babu wani kamfanin tura da yace shi yayi tauraro babu wani kamfanin tura da yace shi yayi wata babu wani kamfanin tura da yace shi yayi rana babu wani kamfanin tura da yace shi yayi girgije din nan to su kuma da girgijen da ranar da watan da taurarin misali babu wanda yake kansa to lallai akwai wanda yayi su to wanda yayi su din nan shine Allah ya halice su ne ba dan wasa ba a'a da gaske ne da gaskiya saboda wani al'amari na gaskiya shine ya nuna cewa akwai shi sannan kuma ya nuna cewa shi kadai ne mai halitta har yau ba a samu ko turawa din ko wani jinsi ko aljanu ce eh mun yarda Allah shi ya sama to amma mu ma mun ba da wani taimako kajiba ka ga gida ko mai kwarewa kamfani in aka kawo shi ya gina gida bai isa yayi shi kadai ba domin sai an samu masu kawo yashi sai an samu masu siminti sai an samu masu rodi misali kaga masu rodi sun bada taimako masu yashi sun bada taimako masu siminti sun bada taimako masu katako sun bada taimako masu kwana rifi su bada taimako masu five-five na ruwa su bada taimako to shi Allah shi kadai ya halicci sammai da ƙasai babu wanda ya kawo wani abu subhanahu wataala to wannan halitta ta sama da wannan halitta ta ƙasa wacce Allah ya yi dan ya nuna akwai shi dan ya nuna shi kadai ne dan ya nuna shi kadai ne abun bauta to kai mutun da ake saukan maka da alqur'anin nan da aljani da aka saukan wa shi ma da alqur'anin nan dan shi to ku sani akwai ranar da za ku mutu ku bar ƙasar nan mana duk inda mutum yake a duniya akwai ranar da zai bar wurin to wannan a tashi a bar duniya a tafi wani guri shine lahira ubangiji yayi haka ne walitujza kullu nafsin domin a sakawa kowane mai rai a sakawa kowane rai bima kasabat da irin abinda ran ya aikata idan mai ran sharri ya aikata idan ba a mutu an tafi lahira an yi sakamako ba ya za a yi mai sakamako idan mai ran da yake duniya alheri yake aikatawa sai aka ce to a zauna duniya din 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 to mai aikata alheri in ba a mutu ba an tayar da alkiyama yaya za a yi ya ga sakamakon alherin da ya aikata to wannan shi ya sakama an yi tambaya ne to ya ubangiji dan me wannan duniyar da kai mana za mu batta watara sai ce a dan yin sakamako ne saboda wanda yake yin aikin sharri a matar da shi ya zauna a barzaku na wani lokaci daga baya kuma a tayar da shi in an tayar da shi a yi mishi sakamako da irin aikin da ya aikata shi ma wanda ya aikata alheri haka ba dan haka ba to sai a ba kowa din nan ya zauna a duniya ba dan sakamako ba ba dan sakamako wannan shine dalilin da yasa za a yi sakamako wahum la yuzlamun kuma su halitta su bayina ba za a zalunce su ba inji Allah ta yaya ba za a zalunce su ba wanda ya aikata aikin alheri mai yawa ba za a rage mishi ba daidai da kwayar zarra zai gani wanda ya aikata sharri ba za a kara mishi ba abinda ya aikata amma ba a yafe mishi ba to shi zai tarar wato ba ragi ba kai ba ragi fakari wannan abinda yake nufi wato amun ne urida bihil qas gurin wasu ne wasu kuma in suka aikata aikin alheri za su ga kari wannan kari da aka yi musu an musu ne da falalar ubangiji qur'ani yana cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha duk wanda yazo lahira da kyakkyawan aiki guda daya bai lalata aikin ba yayi sa'a ya sha da aiki guda daya to yana da 10 kwatankwacin wannan kaga nan yayi daya za a bashi 10 saboda haka an samu kari ko ba samu kari ba an samu kari da falalan ubangiji sannan wani kuma ɗaya sai a bashi lada 700 yayi daya yanzu shi za a bashi 700 wani kuma ɗaya sai a bashi mene miliyan 2 saboda hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ya faɗi haka wani kuma in ya kai matakin juriya matakin haƙuri ya jure ya yi haƙuri ya fi ƙarfin zuciya bai saba wa Allah ba an munana mishi ya yi haƙuri ya jure ya kai matakin as-sabirun to wannan sai ya kai matsayin sakamako ba lissafi innama yufasabiruna ajran bighairi hisabi sai zamana aiki ɗaya yayi amma an zo mai sakamako sai a mai sakamakon ba lissafi amma saboda falalan ubangiji da adalcinsa wanda yake ya aikata zinubai in har Allah bai yafe mishi ba mashi'a bata ga dama an yafe mishi ba to ba zai tarar an kara mai zinubi ko ɗaya ba ko dai da kwayar zara ba za a kara mai ba za a kara mishi in ya aikata zinubai dubu zai tarar in har ba a yafe mishi ba in ya aikata zinubai goma zai tarar har in ba a yafe mishi ba amma wani kaji ba duk da irin wannan aikin alheri a ta karawa zinubi ba a karawa amma sai zinubin shi ya rinjaye aikin alheri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na'am qom la islam
afaraita man ittakaza ilahahu hawa وأضله الله على علم وكتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وكتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون dalilin saukar wannan aya mutanen maka kafirai waɗanda ba su yarda da Allah ba waɗanda ba su yarda da cewa in sun mutu za a tashe su ba sai zamana wasunsu sai suka zaɓi duwatsu suke bautawa to sai ka ga mutum a garin maka ya samu dutse yana bauta mai tsawon lokaci ran da ya ga dutsen da ya fi nashi kyau sai ya yarda nashi sai kuma ya shiga bauta sabon dutse saboda wannan sabon dutse ya fi nashi kyau yanzu me ya ja mai wannan son zuciya kai ta bautawa ka zaɓi dutse kana bauta mishi ana nan kuma sai ka ga dutsen da ya fi shi kyau sai ka watsi da shi ka jefar ka ce kai wannan sabon dutse shi ne ubangiji saboda ya fi na da kyau din me yake jawa su yi wannan son zuciya kaga duk wanda yayi wannan ya mayar da abinda zuciyarsa take so abin bautarsa wannan kenan sannan kuma akwai wani mutum wanda yake yawan yi wa manzon Allah isgile ana kiran shi Al-Haris ibn Qais sai zamana shi duk abinda zuciyar shi take so sai ya aikata kuma wannan abin da zuciyar shi take so bai yi daidai da abin da Allah yake so ba bai yi daidai da abin da manzon Allah ke so ba, domin shi bai ma yadda da Allah ba, bai yadda da manzon Allah ba. Shi san zuciya kawai yake bautawa. To shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya. Afara aita manitta kaza ilaha hu hawahu. Ya Rasulallahi, ba ni labari wanda ya riki hawahu san zuciyarsa ilahahu ya mai da shi abin bautashi. Wa adallahu Allahu ala ilmin, kuma Allah ya batar da shi akan sani na Ubangiji cewa wannan bawan babu abin da ya cancance shi sai bata. Wa katama ala sam'ihi, kuma Allah ya rufe jin shi, duk sanda za a gaya mai gaskiya ba zai ji ba. Wa qalbihi, kuma Allah ya rufe zuciyarsa, baya fahimtar gaskiya. In kaga ya fahimci al'amari to shirme ne, al'amarin ƙarya ne. Wa ja'ala la basarihi gishawatan, kuma Allah ya sanya wani rufi a idan shi, ga ido tulutulu uruquru, amma bai ganin komai. In dai abin gaskiya ne, in kaga ya ga abu ƙarya ne, abin da ya dace da san zuciyar shi ne. To irin wannan mutum wanda Allah saboda iliminsa ya san cewa wannan bawa abin da ya cancance shi kawai bata, da haka kake mamakin wasu ka gasu akan hanyar bata kana mamaki, a'a, akan sanin Ubangiji ne ya batar da su, ya san cewa waɗannan abin da ya dace da su bata. To wanda Allah ya batar da shi ya sa shi ya mayar da san zuciyarsa abin bautarsa, ba abin da yake aikatawa sai abin da zuciyarsa take so, ba ruwan shi da mai Allah yake so, ba ruwan shi da mai manzon Allah yake so. Sannan Allah ya batar da shi akan ilimi, akan Allah ya san cewa ya fi cancanta da bata, kuma Allah ya rufe jin shi, baya jin gaskiya. Allah ya rufe zuciyarsa, zuciyarsa ba ta fahimtar gaskiya. Allah ya sa wani rufi a idan shi, idansa baya ganin gaskiya. To irin wannan mutum fa man yahdihi min ba'dillah, wane ne zai iya shiryatar da shi bayan Allah ya batar da shi? Wane ne? Afala tazakkarun, shin ba kwa wa'azanti ba ne? Ba kwa karɓi wa'azi ba? Ku gano cewa lalle Allah shi ne abin bauta? Ku gano cewa lalle Allah yana da cikakken iko akan komai? In ba haka ba, kowa yana son ya ji daɗi a lahira. A nan duniya ma mutane na son su ji daɗi, ballantana lahira. To amma sai ka ga mutum ya darja hanyar bata kawai ya shige ta. To ka wa'azantu, ka san cewa duk wanda ka gani akan hanyar bata, to Allah ne ya batar da shi da adalcinsa. Duk wanda ka gani kuma akan shiriya, ka sani Allah ne ya shiryar da shi da falalarsa. Me aya ke karantar da mu? Manisanci san zuciya. San zuciya bala'i ne. Ma'ana ga abinda annabi ya ce, ga abinda Allah ya ce, amma kai fatali da magana Allah, kai fatali da magana manzon Allah, ka bi san zuciyarka kawai, kai abinda kake so kenan. Sannan ayan na nuna mana duk mutum mai san zuciya to babu shakka yana kan hatsari, domin me Allah zai rufe jin shi? Ya zamana bai jin mene? Bai jin gaskiya. Ya zamana mene? Zuciyarsa an rufe ta, sai ya zamana bai fahimtar gaskiya. Ya zamana idan shi an rufe, an sa wani abu an rufe, an sa duhu an rufe, sai ya zamana bai ganin gaskiya. To tunda ya zama haka, Allah ya batar da shi. To in ko Allah ya batar da shi, wane ne zai iya shiryatar da shi? Sau da haka ayan na nuna mana mu guji san zuciya. In ba san zuciya ba, mutum ya dubi wani taro da ake kira maulidi. Taro ne da za a buɗe da addu'a, a karanta alƙur'ani, a karanta yaban annabi, a faɗi wasu daga cikin halayen annabi, a faɗi wasu daga cikin mujizozin annabi, a faɗi yadda annabi ya zauna da matan shi, a faɗi yadda annabi ya zauna da makota, a faɗi yadda annabi ya yi yaƙuƙa, misali a faɗi irin yadda annabi yake da dukiya, a faɗi irin yadda annabi yakan jure ranar da babu, akan yi wata biyu a gidan shi ba a ɗora tukunya ba, amma annabi ya daure don a koyawa waɗanda ba su da hali juriya. Amma mutum ya dubi wannan taron sai ya ce wannan taron bid'a ne, mana nufin shi duk masu yin wannan taron ƴan wuta ne. Amma ana nan in ya tsaya takara sai ka gan shi kuma a taron maulidin, da fa ya ce taron ƴan wuta ne, taron ƴan bid'a ne, taron mushrikai ne. Amma in ya tsaya takara yana son ƙura'a, tunda ya san cewa idan bai samu ƙura'a ƴan maulidi ba ba zai iya ci ba, to sai ka gan shi a gun maulidi, maulidai ma nan a yi da shi, can a yi da shi, can a yi da shi. Kaga dai shi yanzu ba lada, tunda yana yin maulidin ne don ƙura'a. In ya samu ƙura'a ladan shi kenan, in bai samu ƙura'ar ba shi kenan. Wane irin son zuciya ya wuce wannan? Mutum ya daɗe yana wa'azi cewa maulidi ba kyau, amma in ya tsaya takara kuma ya riƙa zuwa maulidi. Da can da ya ce maulidin ba kyau ƙarya yayi wa Allah kenan, yanzu ne da yake zuwa maulidi kuma yayi wa Allah gaskiya. A'udhu billah. Sannan mutum ya dubi wani aiki, ba abinda ake yi sai istighfari da salatin annabi da hailala, ɗariƙun sufaye. Sannan irin wannan ɗariƙun saboda kyansu, Shehu Dan Fodiyo yayi ɗariƙa, Shehu Abdullahi Gwandu yayi ɗariƙa, Sarkin Musulmi Muhammadu Bello Sultan Bello yayi ɗariƙa, duk a ɗariƙa suka rasu. Sai mutum ya dubi wannan ɗariƙa, wannan aiki, sai ya ce mene? Kafirci ne, shirka ne, duk me yi kafiri ne a faɗar shi. A'a, ana nan da ka faɗi sunan Shehu Dan Fodiyo kuma sai ka ya ce radiyallahu ta'ala anhu. Yaya za a yi mutumin da ya rasu yana shirka kuma ka ce mai radiyallahu ta'ala anhu? Kaga wannan, ashe cewa ɗariƙan nan shirka ne ba haka ba. Sannan bayan ya gama kafirce mutane kuma ya zo ya ce su haɗa kai, a'a yaushe suka musulunta? Kuma ba su daina ɗariƙan nan ba fa. Ya kamata mutane su gano cewa lalle hanyar gaskiya a bayyana take. Kai ne ka cewa mutane mushrikai, kuma ka zo ka ce ku zo mu haɗa kai, kuma abin nan da suke yi da ka ce musu mushrikai har yanzu suna yi. In ba san zuciya ba me yake jawo wannan? Saboda mu guji san zuciya. Na'am.
Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidhalika min ilm ilhum illa yadhunnun.
Wannan aya kuma ta sauka ne akan maganar zamani, wato wucewar lokaci. Kafirai ne a lokacin a Makka suke cewa ai babu wani Allah da yake matar da mu, babu wani Allah da yake rayar da mu. A faɗar su, in ka ga mutum ya mutu, to daɗewa ce ta sa wucewar dare da rana ne. Yau a yi dare, gobe a yi rana, yau a yi dare, ana ta lissafawa. To in yi mutumin ya daɗe, to sai ya mutu, amma ba wai Allah ne yake kashe shi ba. Sannan kuma har ila yau zamani ne ke rayar da mu. In muka mutu ɗin a faɗar su, to dama mun bar ‘ya’ya, ‘ya’ya sai su yi ta rayuwa. To rayuwar ‘ya’yanmu ai rayuwarmu ce. Saboda haka ba wai Allah ne ke rayar da mu ba, a'a, abinda muka haifa muka bari ne, in ya rayu to mun rayu kenan. To sai Allah ya saukar da wannan aya. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون وقالوا سوكا فرن مكه سنچي مشركان مكه سنچي ما هي الا حياتنا الدنيا ita rayuwa ba wata aba bace face rayuwar nan ta kusa a duniya ma'ana abu na kusa shine a duniya hayatu na duniya rayuwar mu ta kusa babu wata rayuwa face rayuwar nan ta mu ta kusa ita kuma wannan rayuwa ta mu ta kusa na mutu muka mutu wana haya kuma muna rayuwa wato mu mutu wana haya mu rayu ya zai mutu ya mutu ya rayu abinda suke nufi ƴaƴan da muke hayayyafa muke mutuwa mu bari su kuma suna rayuwa to mu ne muke rayuwa tunda ƴaƴan mu ne na mutu wa na haya wama yuhlikuna babu abinda yake halakar da mu mana babu abinda yake matar da mu halaka anan mutuwa illa dahar face zamani wucewar zamani dare yazo ya tafi yini yazo ya tafi dare ya dawo ya tafi yini yazo ya tafi ana ta lissafi ana dadewa to sai mu mutu amma ba wai Allah ne yake matar da mu ba wannan wato abin yan dahariya kenan zamani wanda su a wurin su duk abin da ya faru ba Allah bane zamani ne yake yi in ya samu kudi ba Allah ne ya bashi ba zamani ne ya dade ne yana nema in ya samu lafiya bai da lafiya shi ma zamani ne ya bashi lafiya ya dade ne yana jinya shi yasa ya samu lafiya to shine nan suke ga manzo Allah ya rasulullahi kana cewa wai Allah ne yake matar da mu yana rayar da mu ba haka bane zamani ne yake matar da mu zamani ne yake rayar da mu babu abin da yake matar da mu sai zamani yau ayi dare gobe ayi rana yau ayi an haka ana nan ana yi muna to sai a neme mu a rasa ba wai Allah bane yake matar da mu ariyas Allah yace wa malahum bizalika min ilmin adalcin alqur'ani kenan kaga nan Allah bai ce a ƙarya suke yi sai Allah yace to wannan abun fa da suka faɗa na cewa ba Allah ne yake matar da su ba a zamani ne shudewar zamani ne yake matar da su to ba su da ilimi game da wannan maganar da suka faɗa ba ilimi bane ma'ana ba su da dalili ba inda za su ce sun gani inhum illa yazunnun ba abinda suke ciki ba abinda suke illa yazunnun face zato suke yi kawai cewa haka ne mana yanki fadi ne zato ne kawai amma ba su da wani ilimi da suka dogara da shi me aya ke nuna mana al-Imam Razi yake cewa wa malahum bizalika min ilmin dinna cewa wannan magana da suka faɗa ba su da wani ilimi game da ita yace yana daga cikin dalile mafiya ƙarfi game da cewa duk wata magana wacce ba za ka ce Allah ne ya ce ba ko annabi ne ya ce to wannan magana banza ce ba ilimi akai yanzu kaman masu cewa ai muslim din nan dan Allah ina magana Allah a ciki domin da Allah ne ya faɗa to daɗi za a riƙa ji yanzu amma yanzu ji ba musulmi shugaban ƙasa mataimakin shugaban ƙasa musulmi amma aikin haji sai ka biya wajen miliyan 5 sai ka biya daga nan arewacin Najeriya miliyan 4,600,000 aikin haji kaje kai tawafi kai sa'ayi kafin nan kai harama sannan ka zo kai tawaful ifada rukunan haji hudu kenan da sauran ayyukan haji da ake yi din nan sannan ka gama ka tafi ka ziyarci manzon Allah a Madina ko kuma ka fara da ziyartar ma'aiki sannan ka zo kai aikin haji irin wanda ka zaba. In dai kai dan Najeriya ne, ya ƙara tsada. Niger ya ragu. Billahi allazi la ilaha illa huwa, aikin haji a Niger raguwa yake. Ta nan za ka san tsiyata kuwa ke a ƙasar nan. Niger sojoji ke mulki yau, ba ma farar hula ba, wanda ba zaɓensa aka yi ba, sun rage kuɗin aikin haji. Mu kuma nan mun sha wahala, mun sha rana, mun bi layi. Wasu mu suka zaɓo wani abu wai muslim-muslim. To muslim-muslim ɗin yau shi da ya kai aikin haji naira miliyan 4,600 daga nan arewacin Najeriya. Amma lokacin Krista wanda saboda kin da ake mai aka sa mai suna ma mai malafa, ya kasa aikin haji iri uku: da karamar kujera, da babbar kujera, da kuma kujerar tsakiya. To babbar kujerar abinda zaka biya a lokacin mulkin mai malafar shine naira 1,897. Idan ka bada naira 1,897, kaga bai ma kai 900 ba, to kuma gwamnatin mai malafa za ta baka dala America a matsayin guziri 1,500. Amma wayannan za ka bada naira 4,600,000 za su baka dala America 800. Jonathan ya baka dala 1,500, nawa ka biya? Mun ɗauka ma 900 ka biya, an baka dala America 1,500. Wannan muslim-muslim za ka ba su naira 4,600,000, za su rage dala 700 daga abinda Jonathan ya baka. Ina za su kai ta oho? Abinda za su baka kenan. Sannan mutane, dan Allah dan Annabi, mu yi wa juna mu faɗi gaskiya a aikin haji, da mai malafa da wannan kattin biyu wifi. Wifi lokacin mai malafa buhun shinkafa yar ƙasar waje, buhun shinkafa yar ƙasar waje, foreign rice, kudinta 8,500. Lokacin wayannan yau yanzu nawa? Wajen kusan 85,000. Kudin buhun shinkafar su guda daya, in a lokacin mai malafa ne buhu 8 zaka tafi gida da shi, shi ne yau zaka biya daya. Lokacin mai malafa nawa ne litan mai? Yau litan mai 600 da wani abu, 700 ma a wani guri. Muslim-muslim ko? 700 lita daya, lokacin mai malafa 100 da wani abu. Yanda za ka bai ma kai 100 ba, yanda za ka san tsiyata kuwa ke a ƙasar nan. Umaru ya raduwa, Allah shi ƙara mishi rahama, da ya hau mulki bai ma tsayar da kuɗin mai yanda yake ba, ragewa ya yi. Ashe a ƙasar nan za a iya rage kuɗin mai ma kenan, domin wani ya taɓa yi an gani. Yaraduwa ya yi. Musulmi uku suka yi mulki a wannan demokradiyyar, da yaraduwa, da wancan zankalele ɗin nan, da wa'annan, su wannan mahabbiyu ne, su biyu ne aka kawo. Amma ka gaya mun babu wanda mutane suka ji wani abu na sauki irin mulkin yaraduwa a cikin su ukun nan. Shi rage litan mai ya yi, ya rage. Saboda ka yadda ake sai da mai kafin ya hau, da ya hau ya rage. Amma wayannan ka ji yadda suka kai ƙasar nan. Sannan kuɗin da suke tarawa sanadiyar tallafin nan da suka cire, har yau ba mu san nawa ba ne, har yau ba mu san me ake yi ba, har yau ba mu san me za a yi ba. In an cire tallafi, ya kamata halin ɗan ƙasa ya fi kyau, ya fi jin daɗi. Amma yau da aka cire tallafi, halinmu ya fi jin, mun fi jin daɗi ko mun fi shan wahala? Wahala. Dan Allah, to yau cire tallafin nan me ya ƙara mana? Wahala. Saboda haka jama'a, mu yi hattara, mu yi hattara. Na'am.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الله yace ya rasulullahi wa iza tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin musuwa kafiran da suke cewa an mutu ba za a tashi ba kafiran da suke cewa ba tashin alkiyama wa iza tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin mubayyinatin ayoyin wanda suke a fili wanda suke nuna cewa an mutu za a tashi ayoyin da suke nuna cewa akwai tashin alkiyama in aka karanta musu ma kana hujjatuhum hujjar su ba ta kasancewa komai illa an qalu utu bi abaina face su ce ku zo mana da iyayenmu a raye ai kakanninmu da iyayenmu sun mutu in gaskiya ne idan an mutu za a tashi to ku zo mana da iyayenmu mu gansu a raye anan hujjar su kenan ko yaushe ai abinda ba ai maka yanzu ba bai nuna cewa abin ba zai yi nan gaba ba ai ta yadda alkiyama bai yiwa a ta yadda matace har sai alkiyamar ta zo sai alkiyamar ta zo dama Allah bai ce zai ta yadda wanda suka mutu bane kafin alkiyama ya ce ne ranar alkiyama zai ta yadda su saboda haka maganar da suke cewa a ka musu iyayensu Allah zai iya amma dama bai faɗi cewa ga lokacin da zai ba sai ya ce ne sai kiyama ta yi kuma rashin kawo musu yanzu bai nuna cewa abinda ba a yi yanzu ba ba zai yi nan gaba ba illa an kalu utu bi abaina in kuntum sadiqin in kun kasance kuna da gaskiya gaskiya ne in dai kun kasance kuna da gaskiya game da cewa in an mutu za a tashi to ku kawo mana iyayenmu da kakanninmu waɗanda suka mutu mu gansu a raye yanzu mu gansu alhamdulillah saboda lokaci nan za mu tsaya Allah subhanahu wata'ala ya fito da bayin Allah nan dalibai na kuriga Allah ya fito da su cikin gaggawa albarkan manzon Allah duk inda ma aka kama wasu Allah ya fito da su cikin gaggawa albarkan manzon Allah wanda suka zo daga nesa Allah ya maida su lafiya wanda suka zo daga kusa ma Allah ya maida su lafiya albarkan manzon Allah Allah ya sa mu cika da imani saboda matsayin annabi a wurin Allah duk abin da muke bukata na alheri Allah ya mana fiye da zaton mu dan matsayin annabi duk abin da ba ma so mu gani Allah ka tsare mana shi fiye da zaton mu saboda matsayin annabi a wurin Allah albarka fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم